رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي بتارن البركة مسلاتي نقول لغا دكينات كنغر مبوشي أجهر بوشي وانا يمتينا الحميس يومنا 23 غوات رمضان هجر المنزان الله صلى الله عليه وآله وسلم عدبو الإيدة اليهود إلى 40 دبقوي لكم ايك ديدي دشابيو ga watan uku shekarar miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsirin suratul nur, wanda kamar kullun a yau zamu ci gaba da tafsirin aya ta 27 zuwa ta 28 insha Allah.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kada ku shiga gidajen da ba naku ba, kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba, hatta tasta'nisu, har sai kun nemi izini, وتسلموا على أهلها كما كي سلما كما سسو، ذلكم خير لكم ونشيني ما في الخير قريكو لعلكم تذكرون دومنكو وأزدتو. وانا كمري عند تفسير يقباتنا وانا آير الله سبحانه وتعالى شي قبدا تربيا تد وانا الأمة لشنفت آمت دوكوكي نزما تكيوا، وانا إذن تي أيكي دسو تليك إسو to za a samu kyakkyawan zamantakewa a cikin al'umma, za a samu kyakkyawan tarbiya, kuma za a kiyaye kowa haƙƙinsa. Shine Allah subhanahu wataala yake umartar muminai da cewa kada su shiga gidajen da ba nasu ba, gidajen wasu har sai sun nemi izini, idan an ba su izini sun yi sallama aka ba su izini sai su shiga. Allah ce zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, zalikum wannan neman izinin da sallamar da aka ce ku tsaya ku yi yayin da kuka zo gidan da ba naku ba, kuna kuma san za ku shiga, to khairul lakum, ku tsaya ku nemi izini ku yi sallama shine mafi alkhairi gare ku, shine mafi alkhairi ga shi mai neman izini, kuma shine mafi alkhairi ga wanda ake neman izinin sa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku wannan umarni ne domin ku masa da'a, domin ku masa biyayya. Idan kuka yi wannan biyayya, to za ku ga alkhairin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, za ku ga alkhairin da ke cikin bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala, za a samu fahimtar juna da zaman lafiya da ainihin rage korafi tsakankanin ƴan uwa, wani ba zai yi korafin cewa ɗaya ya shiga haƙƙinsa ba, sannan kuma za ku samu alkhairin da yake tattare da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da bin dokokinsa, bin dokar Allah da ya kafa mana a cikin alkur'ani, ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita, to bin wannan alkhairi ne gare mu duniya da lahira, saboda za mu samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma rayuwarmu za ta yi kyau, sannan kuma mu samu kyakkyawar sakamako a wajensa. Don haka Ubangiji ya yi wannan dokar ne, la'allakum tadhakkarun, domin ku wa'azantu. Babu wanda yake wa'azantuwa sai wanda yake mumini, wanda ya yi imani da Allah, ya yi imani da abin da Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallam da shi, to wannan shi ne ake gaya masa ya ɗauka ya aiki da abin da aka gaya masa ya wa'azantu da shi. Wanda ba mumini ba, ba zai wa'azantu da wannan ba. Ubangiji ya yi muku wannan ne saboda ku wa'azantu a matsayinku na muminai. Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa wannan dokar domin kaucewa wasu abubuwa na ɓarna da za su iya faruwa idan ba a bi dokar ba. Idan ba a bi dokar neman izini da sallama ba lokacin da aka zo shiga, to za a iya haɗuwa da abin da zai ɓata rai, domin mutum zai iya ganin abin da ba za a so ya gani ba. Shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, innama ju'ila listi'zanu min ajli al-basar, an sanya dokar neman izini ne saboda ido, saboda gani na ido. Saboda haka kada mutum ya je ya ga abin da ba a yarda ya gani ba, abin da idan mai gidan ya san cewa ya gani, ko shi da kansa ma zai ji ba daɗi. To saboda haka gida ga mutum al'aurarsa ce, kamar yadda jikinsa yake ɗauke da al'aurarsa, taguwarsa take rufe masa al'aura, to haka nan gida shi ma yake rufe al'aurar masu shi. Sannan a cikin wannan wato biyayya, a cikin wannan doka za a kawar da dukkan wata tuhuma, domin yayin da mutum zai faɗa cikin gidan da ba nasa ba, ba tare da izini da neman, wato ba tare da neman izini da sallama ga masu gidan ba, to babu shakka wannan zai haifar da tuhuma. Za a tuhume shi ko ya zo sata, ko ya zo leƙen asiri, ko ya dai zo wani mugun abu, tunda ba a ga, ba a ji motsin shigowarsa ba, ba a ji ya nemi izini ba, kawai haka a ga ya faɗo. To idan aka tuhume shi, babu abin da zai iya kubutar da shi, ba wuce yana cewa na shiga ban ɗauka ba, ba ta fidda ɓarawo. Indai har ya shiga, to ba da izini ba, kuma ba da sanin masu wurin ba, to kowace irin tuhuma ana iya yi masa, kuma da wahala iya ƙwatar kansa. To gudun kada a samu fantsamar irin wannan sharri, shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, to tun farko ma kakka shiga sai ai maka izini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, innama ju'ila listi'zanu min ajli al-basar, wannan ba yana nufin cewa makaho ba zai nemi izini ba. Kila wani ya ce, to wanda yake baya gani fa, shi zai iya faɗowa gidan mutane ba tare da neman izininsu ba? A'a, faɗar cewa an sanya neman izini saboda gani, wannan kharaja makharajal ghalib ne, kharaja makharajal ghalib, saboda tautari waɗanda za su zo su shigo gida, farkon abinda zai amfani a jiki ne idansu da suke gane-gane da shi, za su gano abinda yake cikin gidan da mutanen da ke cikin gidan. Amma wannan ba shi yake nuna cewa makaho ba zai nemi izini ba, domin makaho ne ai yana ji, akwai watakila wasu maganganun da watakila ake yi ba za so ya ji ba. Idan ya kutso ya faɗo ba tare da neman izini ba, tana yiwa a samu wannan sauraron abin da ba a son ya saurara. Saboda haka dai neman izini ɗin har shi kansa wanda baya gani, shi ma in ya zo gidan da ba nasa ba, to zai nemi izini kafin ya shiga. Sannan Allah ya ci gaba da cewa, fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Ubangiji ya ce, fa in lam tajidu fiha ahadan, idan ba ku samu kowa a cikin gidan ba, idan ba ku samu kowa a cikin su ba, wato su gidajen, fala tadkhuluha, to kada ku shige su, hatta yu'zana lakum, har sai an muku izini. Wa in qila lakum irji'u, idan aka ce ku koma, farji'u, to ku koma, huwa azka lakum, wannan shi ya fi muku tsarki, shi ya fi tsarkaka gare ku, wallahu bima ta'maluna alim, Allah masanin abin da kuke aikatawa ne. Allah ce fa in lam tajidu fiha ahadan, idan ba ku samu wani daga cikin masu gidan ba, wato kun je kun nemi izini amma babu kowa a gidan, to ku yi hakuri kada ku shiga, kada ku ce to ai tunda yanzu babu kowa a gidan, don haka abinda ake gudu in gani na al'aura, ai babu ma mutane, bari in ga al'aurar wani ko in ga tsiraicin wani, to bari in shiga, a'a ka yi hakuri, har yanzu dai gidan nan ba naka bane, ghayra biyutikum din nan har yanzu yana nan ba gidanka bane, don haka kakka shiga, ka yi hakuri har sai ka samu izinin shiga, idan maka izini to sai ka shiga. Wataƙila wani ya ce yaya aka haɗa wannan zancen a haka, aka ce fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha, sannan aka sake cewa hatta yu'zana lakum, idan ba ku samu kowa ba kada ku shige su har sai an muku izini. To ta yaya za a yi musu izini bayan babu kowa? Taƙila wani ya ce ta yaya an ce idan ba ku samu kowa ba sannan kuma a ce har sai an muku izini? Wataƙila akwai tufka da warwara, babu tufka da warwara. Fa in lam tajidu fiha ahadan, in ba ku samu kowa a cikin gidan ba, saboda masu gidan ba sa nan, saboda sun ɗan fita, sun tafi maƙota, sun tafi unguwa, sun tafi kasuwa, sun tafi aiki, amma na wucin gadi ne ai za su dawo. Kai kuma idan ka matsu kana so ka shiga, to sai ka zauna ka jira su har sai sun zo sun baka izini, saboda ka kasance wasu ba sa nan, ba sa nan ne na wani lokaci, ba wai ba sa nan har abada ba. Bare ka ce to ta yaya za su yi maka izini bayan ba sa nan har abada? A'a, ba sa nan ne fi waqtin duna waqt, a wani lokaci ne ba sa nan. Amma kai yanzu da kake son ka shiga, to sai ka zauna ka jira har su zo, idan sun zo suka yi maka izini sai ka shiga. Wanda yake nuna maka cewa da aka ce kakka shiga, ba wai maganar kawai al'aurar su mutanen gidan ba ake magana kadai, a'a shi kansa gidan gaba daya ba a yadda ka leƙa wani abu da yake cikin gidan ba, ba tare da izinin masu gidan ba. Kaga an ce ba sa nan, amma aka ce kakka shiga har sai sun zo sun maka izini, don haka kakka ɗauka cewa saboda maganar al'aura ce ta sa aka ce kakka shiga, yanzu tunda babu kowa bari ka shiga. A'a, Allah ya ce ko ba kowa kada ka shiga, ka jira har masu gidan su dawo su baka izini sannan ka shiga. Dan wani lokaci sai mutum ya zo ba kowa, zai ce kai a buɗe masa zai shiga, ya ce mai gadi a buɗe mun, ai abokina ne, ɗan uwana ne, a buɗe zai zo same ni. A'a, a dokar shari'a ba za ka yi wannan ba, ba ka yi tutiya da cewa ɗan uwanka ba ne, don haka a buɗe maka kawai ya zo ya same ka kana ciki, ba a yarda ba. Fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum, ba a yarda ka shiga ka zauna ba har sai an yi maka izini. Idan shi mai gidan kai waya da shi ka ce ga ni a ƙofar gida na zo baka nan, ya ce to ba ni mai gadi, aka ba shi mai gadi ya ce a buɗe masa sitting room ya zauna, to wannan shi kenan da izini za ka shiga ka zauna. Amma haka kawai don jin cewa kun shaƙu kun zama ɗaya abu ɗaya, kawai ka ce mai gadi buɗe kai, ai ya zo ya same ni, wanda ya saba wa doka. Fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum, Allah ya ce in ba ku samu kowa a gidan ba to kada ku shiga har sai an muku izini. Tana yiwuwa mai gidan ya barwa mai gadinsa sallahu cewa akwai wanda zai zo, idan ya zo ka buɗe masa ya zauna ya jira ni, wannan ma izini ne. Saboda haka idan ya zo mai gadi ya ce shigo dama, ya sanar da ni za ka zo, to shi kenan sai ka shiga ka samu izini. Amma in baka samu wannan izinin ba, doka ce kada ka shiga har sai mai gurin ya zo ya baka izini. Kuma wannan duk babu bambanci, ko ka zo ka samu gurin a buɗe ko ka same shi a rufe. Ka same shi a rufe kam, wannan dama ya nuna cewa baya expecting din za ka zo, shi ya sa ma bai bar gurin a buɗe ba. Haka nan inda za ka same shi a buɗe, to shi ma ba za ka shiga ba ka ce tunda ai ka samu gurin a buɗe bari ka shiga. A'a, in ma mai gurin ya buɗe, to kamar yadda Ibn al-Arabi al-Maliki yake cewa shari'a ta kulle shi, idan shi ya buɗe gurin bai rufe ba, to shari'a kai ta kulle maka gurin, saboda haka ba za ka shige sa ba sai da izinin Ubangiji. Izinin Ubangiji shine bin wannan dokar, izinin Ubangiji shine bin wannan dokar. Wannan shine abin da Ibn al-Arabi al-Maliki a cikin tafsirinsa Ahkamul Qur'ani yake faɗa, yake cewa sawa'un kana al-babu mughlaqan aw maftuhan li'anna ash-shar'a qad aghlaqahu bit-tahrim للدخول حتى يفتحه الإذن من ربه سوى لك سيكا جرا سيكا سام إذني لغمي وجه ونشيني دوكت إتشي دوكت دا الله سبحانه وتعالى يكفى أديني ونموري سوى لك سيكا جرا أبا كوفا كما يكو قرن يا سام إذني كافي يشيغا سنة الله تي وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هناك شيء لكوك قوما kuka nemi izini gurin masu gida za ku shigo basu ba ku izini ba suka mace da ku farji irji'u ku koma ko wata kalmar da take kama da wannan ku yi hakuri ko ba ni da lokaci duk kalmar da take nuna cewa ba a baka damar shigowa ba idan an gaya maka ita Allah ya ce to sai ka koma Allah ya ce farji'u ku koma sai ku koma ba tare da kun yi fushi ba kada ku yi fushi kada ku bata rai kada ku rika jin cewa an wulakanta ku ko an ci zarafin ku ko an ci mutuncin ku ko an muku ba daidai ba ko an nuna muku ba ku isa ba ce na je gidan wani amma saboda wulakanci na nemi izini an ce ba zan shigo ba kamar ta ni yadda muke da shi a ce na je gidansa amma bai min izini ba to idan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kansa ya je gidan sahabban sa sai da ya nemi izini da ya ji shiru har sau uku ba a bashi izini ba koma waye bai ce ai shi manzon Allah bane saboda haka bari ya amfani da wannan damar da matsayin da yake da shi a cikin gidan a cikin garin Madina ba inda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai dirkaka a ce ba zai shiga ba to amma duk da haka saboda doka ce ta Allah ita kuma dokar Allah tana hankana hawa kan kowa kuma bin ita wannan doka din bin wannan doka din shine zai sa a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kyautatawa juna zato da kyautatawa juna zato saboda haka Allah ya ce idan aka ce da ku ku koma farji'u ku koma wannan kalmar ku koma ba wai ana nufin sai an yi maka lafazi irin wannan ba a tana yi wa ai maka lafazin da shi ma yana dauke da ma'anar komawa a ce ya hakuri dan Allah ya ce da Allah ba shi hakuri ce da Allah ina cikin wani dan uzuri bai ce koma ba amma lokacin da ka aika kana sallama ce da Allah ka gaya masa ina dan cikin uzuri to kaga wannan daidai yake da cewa ka koma yanzu ba shi da lokacin baka izini to wannan a shari'a duka wani abu ne mai sauki kuma dama ce da kowa yana da ita ba ta nuna kai kafuwa ne dan wato shi yasa aka ce kai a'a dama ce da babba yana da ita na ƙasa da shi yana da ita mai kuɗi yana da ita talaka ma yana da ita basaraki da wanda ba basaraki ba kowa na da wannan dama ce da aka bawa kowa da kowa saboda haka ba magana ce ta an fifita wani bangare akan wasu ba kai ma kana iya amfani da wannan dokar kila wani mai sarauta mai mulki attajiri babba zo gidanka kana cikin wasu larura wata larura ka ce da shi ya haƙuri yanzu kana cikin wata larura kana da wannan damar kamar yadda shi ma yake da wannan damar saboda haka ba wai doka ce ta ƴan ajin tabarkalla ba doka ce ta kowa da kowa yana iya aiki da ita kuma dan a nuna wa mutane duk mutane ɗaya suke sawasiya ne a gurin Allah a gaban dokar Allah kowa daidai da kowa yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa da martabarsa da girmansa darajarsa da ya sallama ga Sa'ad ibn Ubada sau uku ba a yi masa ansa masa ba ko bai ji ansawar ba sai ya juya bai nuna shi ya fi ƙarfin dokar ba kuma haka ya kamata dukkan wata doka to ta yi aiki tun daga sama har ƙasa ba ta yi aiki a kan 'yan ƙasa-ƙasa ba amma su 'yan saman sun fi ƙarfinta suna iya sa ƙafa su take ta ko su nuna cewa kamar su waye sai ya ɗora wata doka a kansu ba su suka yi dokar ba ba haka ba wanda ya sai ce zai yi aiki da dokar akan su a'a ita ta dokar Allah ba haka take ba wannan shine bambancin dokar da Allah zai yi da dokar da dan adam zai yi dokar da dan adam zai yi zai sanya san zuciyarsa a ciki kuma wani lokaci zai rika nuna cewa ya fi karfin dokar har ma ya rika daga takardun da aka rubuta dokar yana jujjuya su cewa ba mu muka zauna muka yi ta ba ba mu muka yi ta ba mun ga dama gobe sai mu warware ta mu za a zo ana gaya wa kaza 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 to dokar Allah ba haka take ba Allah kowa da kowa take shafa sai yasa kaji an ce ake cewa a zuwa shiga karkashin dokar Allah ita ce za ta daidaita wa kowa zama kowa zai ji cewa bai isa ba dole ya bi dokar Allah yana yaki ko ya so haka su ma annabawa haka suke bin dokar Allah sau da kafa zaka babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da aka bashi damar ya janye kansa daga dokar Allah subhanahu wataala in kaga an masa wani sassauci dokar ce ta yi masa dokar Allah ce ta yi masa sassauci haka ji an ce waɗannan abubuwa khususiyat ne na annabi sallallahu alaihi wasallam doka ce ta Allah ta bashi wannan sassauci amma ba haka ba kamar yadda Allah ya ce in attabi'u illa ma yuha ilai ce ba abinda ni ma nake bi sai wahayin da aka yi min saboda haka shi ma abinda aka yi masa wahayi da shi yake aiki don haka Allah subhanahu wataala ya ce fa in qila lakum irji'u farji'u in aka ce ku koma to ku koma kada ku yi fushi domin anan in kai fushi to da wa kake fushi da dokar kake fushi ko da wanda ya aiki da dokar dokar Allah ce shi ya ce idan anka ce ka koma to dan menene za ka yi fushi in kai fushi anan kamar Allah kake wa fushi da ya kaba wannan dokar kamar kana ga kai bai maka daidai ba kada kuma ka ji girban kai ka ce ya isa ni kamata a ce na zo na nemi izinin sai ce ba zan shigo ba sai na shiga kada girman kai da izza ta kama ka akhazatul izzatu bil ithm lati fa hasbuhu jahannam wanda duk zai haka to yana jefa kansa cikin jahannama ne saboda haka kada ya ji haushi kada ya fushi kada kuma girman kai ya hana shi yayi wa ita wannan doka biyayya ko ya ga yafi karfin haka idan muka koma baya za mu ga kissar Abu Musa al-Ash'ari da Sayyidina Umar lokacin da ya je sallama har sau uku ba a bashi izini ba ya juya da Sayyidina Umar ya bi shi ya ce akai ka juya sai ya ce da shi ai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sta'zana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyarji idan ɗayan ku ya nemi izini sau uku ba a yi masa izini ba to ya koma saboda haka ya yi aiki da wannan dokar kuma wannan hadisi ba shi kadai ya rawaice shi ba kamar yadda muka gani a cikin sa hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda aikin annabin kansa hadisin Imam Ahmad na Sa'd ibn Ubada shi ma ya nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa ya yi aiki da wannan dokar Allah ce huwa azka lakum yin aiki da dokokin Allah irin waɗannan shine yafi tsarki gare ku wato shi yake tsarkake ku an ce ku koma matukar ba a yi muku izini ba huwa azka lakum shi yake yafi tsarki gare ku zai tsarkake ku daga saban Allah domin idan kuka ki komawa kuka ce sai kun shiga a hakan duk da babu izini to kun saba wa Allah saban Allah datti ne kazanta ne rashin bin dokar ya jefa mutum cikin kazanta bin dokar shine zai tsarkake ka daga fadawa cikin kazanta sannan kuma bin dokar biyayya ce ga Allah biyayya ga Allah kuma tana haɓaka wa mutum kyawawan ayyukansa wanda wannan tsarkaka ce gare shi don haka duk wanda ya ji wannan dokar kuma ya aiki da ita to ya samu tsarkaka a gurin Allah domin ya bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma huwa azka lakum shi ya fi tsarkaka gare ku a kan ku matsa sai kun shiga ba tare da sun ba ku izini ba a hakan saboda tilasta wadda kuka yi musu na sai kun shigo su ba ku izini ba tare da suna so ba don haka ka shigo masa gida ba tare da yana son ka shigo ba don haka ba za ka fuska ba ba haka ga fuska ba kuma zuciyarsa za ta yi ta ƙunuwa maimakon ya yi murna da haba-haba da daɗin jin cewa ka zo wajensa zai ji damuwa ka zo ka takura masa ka matsa masa to kaga a nan ma ba a samu tsarkin zuciya ba amma idan aka ce koma sai ka koma to wannan sai ya zanto tsarki ga zuciya shi yasa al-allamatu sharbini a cikin tafsirinsa as-sirajul munir yake cewa azka lakum ay atharu wa aslahu min al-wuquf ala al-abwab muntazirin shi yafi muku tsarki yafi muku dacewa akan ku tsaya a bakin kofa kuna jira sai kun nemi izini daya biyu uku aka ce ku koma to ku koma wannan yafi tsarki gare ku domin idan kuka tsaya bayan an ce ku koma kuka ki tafiya wannan zai sa shi mai gidan ya ji haushi sannan ku kuma za ku tsaya a cikin wulakanci domin duk inda kaje aka ce ba a buƙatar ka a lokacin sannan duk da haka ka ki tafiya kana ce to ka jefa kanka kuma cikin wulakanci ka jefa kanka cikin wulakanci ka wulakanta kanka to kuma duk mutane masu mutunci ba za su so su yi abin da zai wulakanta su ba don haka ka sanya abin da za a samu zai samu a samu damuwa a zuciya shi mai gurin ya samu damuwa da lacin da ka nuna masa kai ma kuma ka samu damuwa da cewa ka zo ba a baka izini ba kuma ka kasa tafiya ka tsaya wannan ya sa ka shiga damuwa kada kuma a yi abin da zai jawo har damuwar ta ƙaru wato bayan an baka an ce kada an ce ka tafi ko ka ji shiru ɗaya biyu uku ka ji shiru sannan kuma ka ci gaba da tsayawa ko ka ci gaba da ƙwanƙwasa gida ko ka ci gaba da ƙwala kira wannan duka abu ne da ya sabawa aiki na masu hankali masu tarbiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna ƙwanƙwasa masa gida in sun zo suna ƙwanƙwasa masa gida ne da faratansu da farci da kake ganin an ƙwanƙwasa gida da farci kaga babu wani hargowa ba hayaniya ba kakaci wanda yana nuna maka irin ladabin da suke yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tarbiyyar da suka samu sannan da Allah ya ce fa in qila lakum farji'u wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum idan aka ce ku koma anan ana koya wa mutane abinda Balarabe yake cewa as-saraha wato mutum ya zama baya da kumbiya baya da zurfin ciki mutum ya zama yana da frankness abinda Bato yake cewa frankness ya zama very frank zai fito ya faɗi abin da yake ransa ba tare da ya yi kumbiya ko wani dungu ba domin ita kumbiya ko ka riƙa zurfin ciki ka ɓoye abin da yake ranka kana bayyana wani abu daban to shi yake kawo mummunan zato shi yake kawo rashin fahimtar juna shi yake kawo rigingimu amma idan aka san cewa kai baka ɓoye abu inda abin nan gaskiya ne ba kuma wani zai cutar ba ba wani zaka cutar ba ba wani zaka jefa cikin garari ba ka fito ka faɗi abin da yake ranka to an fi zama lafiya da kai saboda duk in aka ganka an san magana ɗaya ce a bakinka abin da kake faɗa shi ne a ranka amma wanda yake irin da zurfin ciki da ɓoye abu a ransa to ko yayi magana mutane ba lallai su nutsu ba sai kai yana dai nuna maka ne a baka amma ta ciki na ciki saboda haka ba zai taɓa amincewa da abin da kake faɗa masa ba ko mai daɗin maganar zai ce kai ba shi kai ta ciki na ciki ba mutum ne da yake fitowa ya faɗi ta cikinsa ba amma mutumin da aka san sa sarihi ne za a riƙa ganin shi wani garam saboda abin da yake ransa nan take zai faɗa kuma in ya faɗa shi kenan saboda haka in an ga farin ciki in an ga wato murna a fuskarsa an ga fara'a a fuskarsa to da gaske ne fara'a ce har ciki take in an ga ransa ya ɓaci to har ciki ransa ya ɓaci to wanda yafi daɗin mu'amala domin ka san sanda zaka ɓata masa ka sani sanda zaka faranta masa kuma ka sani amma mutumin da yake maka dungu ko da yaushe a baki zai maka yaƙe kamar yadda zaki yake yaƙe amma wannan in ta haɗa ku da shi babu sassauci kaga wannan ba yaƙin alheri ba ne saboda haka a nan Allah subhanahu wataala yana koya mana saraha ne fa in qila lakum irji'u farji'u saboda haka har ma abokinka amininka taƙila ɗalibinka zai iya baka haƙuri ka zo gidansa ya baka haƙuri a lokacin yana cikin wani uzuri ka karɓa a haka to wannan yana koya mana ladabin wato yana koya mana saraha tana iyawa ya je bai nemi izini ba kawai yana jiran dai in mai gidan ya shigo ya fito ya gan shi to wannan babu laifi dan mutum ya zauna jira bai nemi izini an ce tafi ba idan an ce tafi ko an masa hannunka mai sanda maganar da take nuna masa cewa a'a ka tafi ba lokaci a yanzu ba a gaya masa haka ba shi dai ya zo yana jiran mai gidan ya fito ya same shi a ƙofar gida wannan babu laifi babu laifi dan ya zauna yana jira. Abdullahi dan Abbas kamar da yake cikin littafai da dama Ibn Sa'ad ya rawaito a cikin littafin sa Tabaqat, cewa Abdullahi Ibn Abbas alaihi rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu ya kasance bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bin gidajen al-ansar, manya-manyan sahabbai mutanen Madina yakan bi gidajensu saboda neman ilimi. Idan ya je gidan wani babban sahabi, abinda wani babban sahabi kamar Ubay ibn Ka'ab misali, idan ya je to ba zai aika a ce gashi ya zo yana sallama ba, sai ya zauna a kofar gida yana jiran har lokacin fitowarsa yayi ya fito ya same shi. To wani lokaci ma yakan zauna idan bai fito da wuri ba yakan yi matashin kai da ƙasa ya kwanta har bacci ya dauke shi, sai wannan sahabi ya fito sai ya same shi a kwance a kofar gida yayi fulo da ƙasa, ce ya ibnu ammi rasulillah, ya dan baffan manzon Allah, ba za ka sanar da mu ba, ka ce ga ka ka zo mu fito? Lokacin yana yaro ƙarami amma suna ba shi girma saboda dan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, saboda ka ahlul bait ne, yana da wannan alfarmar da wannan darajar da sahabbai suke ba shi, ce kana dan baffan manzon Allah, ai sai kai magana cewa ga ka ka zo, ko mu ce ka shigo ko mu fito mu same ka? Yace a'a, ilimi ba a yi masa haka, ilimi jiransa ake ba, kira shi ake ba, a ce zo ka bani ilimi, sai dai ka zo ka jira in ya zo ya baka ilimi. Wanda wannan tarbiyar ce Abdullahi dan Abbas ya tara ilimin da ba kowa ne ya tara shi a lokacinsa ba, sa'annan sa duk ba su tara ilimin da ya tara ba, saboda wannan biyayyar na haƙuri da biyayya da girmama malamansa, haka yake riƙe likafar dokin Zaid ibn Thabit da Ubay ibn Ka'ab, suka cewa ya dan baffan manzon Allah, yaya kana dan baffan manzon Allah kuma ka ce za ka riƙe mana likafa, za mu hau doki ka riƙe mana likafa? Ya ce haka za umirna an naf'ala bi kubara'ina, haka aka umarce mu mu riƙe girmama manyanmu, haka ya riƙe ce musu, haka aka umarce mu, wata tarbiyyar da aka ba mu kenan, mu riƙe girmama manyanmu. To haka ya riƙe likafar manya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Thabit al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. To da wannan ne ya tara ilimin da ya masa albarka, ya tara ilimi mai albarka bayan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu. Al-Alusi mai tafsirin Ruhul Ma'ani ya zo ga wannan gabar ya kawo wannan asar din, yace shi ma duka a cikin almajiran malamansa ba wanda ya kai shi yi wa malamansa ladabi da hidima irin wannan, shi da kansa yake fadar abin akan kansa. To kuma abin ya bayyana a cikin ilimin da ya bari, watakila ba shi kadai da yayi karatu a gurin malamansa ba, amma kuma gashi nan shine iliminsa yake nan har yanzu, ko tafsirin Ruhul Ma'ani kadai ya bari, wannan kadai ya isa ya zamo masa sadaka jariya babba a rayuwarsa, kuma ya nuna irin hidimar da yayi wa ilimi. To saboda haka babu ba laifi bane idan ka je ka jira wanda yake mai gida ya fito ya same ka, amma idan har yadda Allah ya ce aka ce koma, to ka koma din yadda Allah ya ce huwa azka lakum, shi yafi muku tsarki. Allah ya ce wallahu bima ta'maluna alim, Allah masanin abin da kuke aikatawa ne, Allah ya san abin da kuke aikatawa mai kyau, ya san abubuwan da kuke aikatawa marasa kyau, zai muku sakayya akan abin da kuke aikatawa masu kyau, zai kuma muku sakayya akan abin da kuke yi marasa kyau. Saboda haka shigarku da izini ko ba da izini ba, duk wannan yana daga cikin ayyukanku. Ku shiga gida da ba gidanku ba da izini, ko ka shiga ba da izini ba, duk waɗannan yana daga cikin ayyukanku, kuma Allah yana sane da ayyukanku, kuma zai muku sakayya a kansu masu kyau ko marasa kyau. Haka wannan gabar wallahi ma ta'maluna alim, gaba ce wacce take nuna narko da wa'idi, cewa Allah fa ya sanda abin da kuke ba gashi ya kafa doka ba to kada ku dauka cewa shi wanda ya kafa dokar bai san abin da yake ba ya sanda abin da ake ciki ba buƙatar sai ya sanya muku waɗanda za su bi ku suna tsayawa akan ku su ga kun bi dokar ko ba su shi ya sani ya san waɗanda suke bin dokar ya san kuma waɗanda suke saba wa dokar don haka zai yi sakayya akan dukkan wani wanda ya bi dokar zai ga sakamako mai kyau Allah zai tsarkake masa zuciyarsa zai ƙara masa albarka a cikin rayuwarsa wanda kuma ya kibin dokar saboda yana ganin ya fi ƙarfinta shi ma Allah yana sane da shi kuma Allah shi ma zai masa sakayya gwargwadon abin da ya aikata sannan Allah ya ci gaba da cewa Allah ya ce laysa alaikum junahun ba laifi a gare ku an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin ku shiga gidajen da babu wani zaune a cikin su fiha mata'un lakum a cikin ku akwai kayayyakin ku ko a cikin su akwai amfanin ku wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah yana sane da abinda kuke bayyanawa da kuma abinda kuke koyewa to Allah ya faɗi hukuncin gidajen da suke da mazauna sune ayar farko da muka karanta la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wannan gidajen da akwai mutane a ciki akwai mazauna a ciki to yanzu kuma sai yake gaya mana hukuncin gidajen da babu kowa a ciki babu kowa ba wai sun fita sun tafi unguwa ba za su dawo wannan ayar da ta biyo baya ita ce ta yi maganar wannan ita ce maganar da لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وانا انا maganar wanda akwai mutane amma yanzu sun fita kaga sun fita za su je su dawo wata bukata su ta kai su za su je su dawo sai kuma wadanda ba su da mazauna gaba daya kan gode ko kuma a'a ba wani wanda zaka ce wannan gidansa ne ba wanda zaka nuna ka ce wannan gidansa ne guri ne wanda yake public irin gurin da yake cewa public places ne guri ne na kowa da kowa na amfanin kowa da kowa to wannan shine kuma Allah zai faɗi hukuncin sa to shi ma yana shiga cikin wancin hanin ko baya shiga shine Allah subhanahu wata'ala yace laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin ba ku da laifi ko babu laifi akan ku ku shiga gidajen da babu kowa a zauna a ciki babu mazauna a cikin sa fiha mata'un lakum a cikin sa akwai kayayyakin ku wato babu laifi ku shiga gidaje ba tare da kun nemi izini ba gidajen da babu wani da yake mazaunin gidan domin ku amfana da su gidajen da ake yi a da can akan yi gidaje akan hanya na matafiya idan sun zo tafiya sun gaji su ya da zango su huta samu inuwa inda su huta inda za su sauke kayansu su yi bacci sannan su ci gaba to irin waɗannan gidajen da ake samu akan hanyoyi wanda babu kowa a cikinsu na matafiya ne daman wannan babu laifi don kun shiga kun zauna kada duk wani wuri wanda yake na jama'a ne na kowa da kowa ne ba an yi shi ne saboda wani mutum da shi kadai zai zauna a gurin ba wuri ne na kowa da kowa kamar kasuwanni misali kamar shopping complex kamar gida ne zaka shiga amma kuma ba gida ne wanda yake na wani yake zauna a ciki ba to wanda zai zo shiga shopping complex baya buƙatar sai ya nemi izini an ce shigo saboda haka yana zuwa zai danna kansa ciki ko wani babban shago ne na sayar da kayayyaki kawai yana zuwa shiga zai yi zai cewa akwai mai gurin to amma kuma guri ne daman na kowa da kowa duk wanda yake da buƙata na zai sayi wani abu zai zo ko yana neman wani a gurin zai zo same shi to duk wannan babu haka nan hotel misali hotel shi ma su ma guri ne waɗanda suke ba gidaje ne na wasu ba saboda haka dan zaka zo ka shiga hotel baya buƙatar sai ka jira an baka izini kana zuwa shige can cika je reception ka je ka tambaya abin da zaka tambaya zaka wannan baya buƙatar izini zaka duk wasu gurare da ba wani ne mazaunin wurin ba shi kadai a'a wuri ne da kowa yake iya zuwa ya amfana da shi wuri ya amfana saboda akwai bukatar sa ta saye da sayarwa kamar cikin abin da shaguna na kasuwanni ta yi mutiya buɗe shago don wani zai zo zai shigo shago ba sai ya nemi izini ba tunda da ya kasa kayansa a cikin shago kira yake mutane su zo su saya haka mutane da za su shigo kuma ya riga ya ba su izini ne ba su bukatar sai sun nemi izinin sa wajen shigowa za ka kai tsaye za su shigo ko mutumin da ya buɗe wani supermarket shi ba ya bukatar sai an yi nemi izini in za a shiga na daman can ya kasa kaya ne saboda masu saya su zo su shigo su saya saboda ka shi ba ya neman ba bukatar izini in ya shigo kawai mutum ya shigo kai tsaye ya abin nan duk gurin da yake an yi shi ne don jama'a duk gurin da yake an yi shi ne don jama'a ko don bukatar jama'a kamar irin banɗakuna da ake ko wuraren wanka mutum zai shiga wajen wanka ba bukatar izini kawai ya shiga daman can an yi su ne don jama'a to wannan su ne buyutan ghayra maskuna Allah ce fiha mata'un lakum fiha mata'un lakum ko dai saboda kukan iya aje kayayyakin ku a ciki kamar gidajen da ake tare da akan hanyoyi saboda matafiya idan sun gaji su zo su shiga ciki su huta su samu inuwa da su huta su yi bacci za su aje kayayyakin su ko kuma irin hotel da ake yi da zaka shiga ka kama daki kaje ka aje kayanka ka huta haka dan ka shiga zaka shiga hotel ba neman izini an baka makulli shikenan shiga bude ka shiga shi ba ya zama kamar naka a lokacin ba sai ka nemi izini cewa ka shiga daki ko ka shiga ba ta da ran baka makulli an bayan yadda ka shiga zaka shiga ka aje kayanka ko kaya ne ka zo da su zaka sa a warehouse haka shi ba bukatar sai ka nemi izini kaya ne za a shiga a dauko ko za a sa a ciki ko kaya ne aka zo aka juye a ciki wani ko shi ya zo ya dauka ya zo shigowa dauka ba sai ya nemi izini ba duk waɗannan gurare ne waɗanda ake aje kayayyaki a ciki shi ne fiha mata'un lakum zai iya daukan kuma fiha mata'un lakum ai fiha istimta'un wa intifa'un lakum wuraren da kuke amfana wuraren da kuke amfana ba nan ba wai ana nufin kayayyaki ba ai na kayayyakin ma za su shiga ciki za su shiga cikin ma'anar amfana saboda wanda zai shiga ya samu gurin da zai aje kayansa ya amfana da wannan wuri ko ya je ya gaji ya samu gurin da zai huta ko rana ta da keshi ya samu gurin da zai sha inuwa ya amfana da wannan gurin to wannan duka yana cikin ma'anar mata'un lakum shi yasa ibnu ashur alaihi rahmatullah yake cewa zahiru qawlihi fiha mata'un lakum أن المتاع موضوع هناك قبل دخول الداخل وتقولين إذا أكأج كايا يكي تنكافهم واند زي شقو يشقو فلا مفهوم لهذه الصفة سواك واند صفة شوى جيدان دا أكأج كايا يكي بأينا نفي شوى جيدان دا بأج كايا يكي با جد باب قوة أزونا أشكي سيكاني بإذني واند مفهوم صفة باشدة اعتباري أنا لأنها خرجت مخرج التنبيه على العذر في الدخول ce saboda me aka faɗi kayayyaki anan dan a nuna cewa ga uzurin da zai saka shiga kuma ba sai ka jira izini ba tunda ka aje kayanka a ciki to ka zo dauka ba sai ka nemi izini ba sai ya ce wayashmalu zalika an yadkhulaha liwad'i mata'ihi kuma wannan ya kunshi ya shigo dan aje kayansa shi banda ma kayan da zai samu a ciki watakila shi ma zai shigo ne dan ya aje nashi kayan bidalalati lahnil khitab shi ne mafhumul muwafaqa yana nuna haka wakadhalika yashmalu dukhul almusafiri wa in kana la mata'a lahu kuma ambatan kayayyaki anan har ila yau ba yana nuna cewa idan babu kayayyaki ba mutum in ya tashi shiga dole ya nemi izini a'a ambatan kayayyaki anan ba kaidi bane ba sharadi bane saboda haka koda bai da kaya dan ya zo shiga to baya bukatar sai ya nemi izini don haka shi ma zai iya shiga fadar kaya anan ba yana nufin kaidi ba zai iya shiga ne san ya sha inuwa zai iya shiga ne dan yayi bacci saboda haka anan duka ya shiga ciki wannan in muka fassara almata'u da ma'anar kayayyaki amma muka dauki almata' da ma'anar masdar ne ai at-tamattu wal intifa' muka dauke shi da wannan ma'anar to shikenan to wannan ma'anar ta zo a maganar daya daga cikin tabi'ai Jabir ibn Zaid Abu Sha'tha أبو الشعثاء جابر ابن زيد إلى كتكين ما سناء القرآني كتكين تابعي توجد تفسير وانا آية كمريان أبو جعفر النحاس يكاو أتكين لتافنس الناسخ والمنسوخ أبو جابر يكتوا ليس يعني بالمتاء الجهاز ما أنا أعرف إن كاي يكيد متابع فسرع تبيكي نبا وي أنا أعرف إن كاي يكيبا ولكن ما سواه من الحاجة دوة بقات الدباوي سيكايا با إما منزل ينزله قوم من ليل أو نهار ودي ولي دمتاني سكن سوكا سيما سوكي لدلقو درانا لدلقو درانا سكذوا سيما سوكي أولو تو ياشي كتشكي كاقا بقاتا تشي أو خريبة يدخلها الرجل لقضاء حاجته وكموني كنغو أهنيا دمتنزي جبقاتا tabawali ko ga'idi yace bari ya ratse wannan kangon to shi ba baya buƙatar neman izini kaga annan ba kaya bane zai aje ko wani abu au darun yunzaru ilaiha ko kuma wani gida ne da aka ce yazo ya duba saboda yana son zai kama haya ko zai saya kaga zai zo shiga gidan dan ya duba ya ga yaya gidan yayi masa kuma farashin da aka yi masa yayi daidai da gidan to wannan in yazo ba sai ya nemi izini ba in yazo shiga irin wannan gidaje ba sa neman izini kawai ya shigo kai tsaye fa hadha mata'un wannan kaga duka yana cikin mata yana cikin amfani duk da ba kaya bane zai zo ya aje yace wa kullu manafi'id dunya mata duk wani abin da zai amfane ka a duniya sunan shi mata sunan shi jin dadi Allah yana kiran abin amfani a duniya da sunan mata saboda haka wasu daga cikin malamai suka fassara fiha mata'un lakum da cewa fiha intifa'un lakum kuna da abin da za ku amfana a gidan to ba sai kun shiga ba matukar dai ba mazauna a cikin gidan Abu Ja'far an-Nahas bayan ya kawo wannan tafsiri na Jabir ibn Zaid Abu Sha'tha sai yake ta'liqi yace wa hadha sharhun hasanun min qawli imam min a'immatil muslimin wannan sharhi yayi kyau kuma sharhi ne daga ɗaya daga cikin limaman musulmi wa huwa muwafiqun lil lughati kuma ya dace da harshen larabci tunda kalmar mata tana zuwa masdar ne na tamattu abinda ismul masdar wal mata'u fi kalamir arab al manfa'a al mata'a a cikin maganganun larabawa tana zuwa da ma'anar amfani wa minhu amta'a Allah bika wa minhu famatti'uhunna lalla ce wa famatti'uhunna ala al musi qadaruhu ala al muqtiri qadaruhu saboda ka matti'uhunna shine ku dan basu abinda zasu ji dadi ku rage musu kaikayi na cewa kun sake su don haka ku dan basu wani abu kaga anan kalmar mata tana nufin abin amfani to wannan wajihin na tafsiri na biyu shine abin da al-qadi iyad afwan al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki a tafsirin sa ahkamul qur'an shi ya zaba wannan fassara ta biyu ita ya zaba ce wanda ya fassara shi man fassara al-mata'a bi annahu jami'ul intifaq faqad tabaqa al-mufassal wa jaa bil faisali ce ya zo da maganar da shi kenan ta gama komai da komai saboda haka wanda zai shiga makaranta wani ɗalibin da ya zo shigowa makaranta da safe ba buƙatar sai ya tsaya neman izini ya zo shigowa ajinsa ba buƙatar sai ya nemi izini wanda ya zo shigowa al-khan shi ne al-funduk shi ba wanda ya zo shiga hotel ba buƙatar izini ya ce auli talabi man nazala li hajatihi ilayhi ko kuma wani ya sauka a hotel ya zo duba shi shi ma in ya shigo zai zo reception baya buƙatar sai an masa izini sannan ya shigo wazzabun yadkhulu lidukkan al-iftiya haka nan customer ya zo zai shigo shago don yayi sayayya shi ma ba zai tsaya bakin kofa sai ya nemi izini an ce shigo ba shi ma kai tsaye zai shigo walhaqin yadkhulu al-khala lilhaja ko wanda ya zo ban ɗakuna zai shiga domin biyan buƙata shi ma baya tsaya neman izini wa kullun yu'ta ala wajhi min babihi kowa yana iya zuwa ta inda yake da bukata to wannan ita ce fassarar da take ta game duka ma'anonin da aka ambata a ƙarƙashin ayar saboda haka ubangiji subhanahu wataala yayi togaciya daga waɗancan gidaje da yace kar ku shiga gidajen da ba naku ba sai kun nemi izini ku gi sallama Allah ya ce a to amma fa banda gidajen da babu mazauna a cikin su koda ba naku bane amma babu mutanen da suke zaune a ciki amma kuma akwai abin da za ku amfana da shi a dalilin shigar taku shi ne muka yi misali da waɗannan wurare da suke na al'umma ne na kowa da kowa ne, to wannan dan mutum ya shiga babu laifi, ba dole sai ya tsaya neman izini ba. Allah ce wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, Allah yana sane da abinda kuke bayyanawa da abinda kuke boyewa. Wato ya san abinda kuke bayyanawa a aikace, ya kuma san abinda kuke boyewa a zukatanku. Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah yake cewa wallahu ya'lamu ma tuzhiruna ayyuhan nas bi alsinatikum min al-isti'zani idza sta'zantum ala ahli al-buyut al-maskuna. Allah yana sane da abinda kuke bayyanawa yayin da kuka zo za ku shiga gidajen da suke da mazauna a cikin su, kuka nemi izini dan ku shiga, Allah ya san da wannan. Wa ma taktumuna, da abinda kuke boyewa, ai wa ma tudmirunahu fi sudurikum inda fi'likum zalika, da abinda kuke boyewa a cikin zuciyarku yayin da kuka zo za ku nemi izinin, ata'atallahi wa intihaa ila amrihi am ghayra zalika, shin za ku yi haka ne dan da'a ga Allah da biyayya ga umarnin sa, ko kuma wani abu ne zai sa ku yi haka? Allah subhanahu wa ta'ala di ya san wannan, kuma zai muku sakayya warwada niyyarku, irin yadda ka kyautata niyyarka wajen bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala, haka nan Ubangiji zai baka ladanka. In ka yi kyakkyawan niyya, Ubangiji zai baka lada mai kyau. In ka yi niyya wacce take ba mai kyau ba, ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya baka sakamako gwargwadon yadda ka faɗa. Abu Sa'ud a cikin tafsirin sa Irshadul Aqli Salim yana cewa hadha wa'idun liman yadkhulu madkhalan min hadhihi almadakhil li fasadin aw ittila'in ala awratin. Allah ce wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, Allah ya san abinda kuke bayyanawa, ya san abinda kuke boyewa. Wannan narko ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake alkawarin sa, alkawarin narko ne Ubangiji yake yi ga waɗanda za su shiga wata mashiga ko wani guri da za su shiga ba dan komai ba sai dan barna, ko kuma dan su ga tsiraicin wasu, abinda yake kai su kenan. To Allah ya sani, ko su bayyana haka ko kar su bayyana haka, Allah subhanahu wata'ala ya sani. Haka nan al-allamatu sa'idi alayhi rahmatullah ce wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun ay ahwalakum adh-dhahirata wal khafiyya, Allah ya san halayenku na zahiri, ya san halayenku na boye. Wa alima masalihakum, kuma Allah ya san abinda zai zamo muku maslaha a rayuwarku. Falidhalika shara'a lakum ma tahtajuna ilayhi, saboda haka ne Ubangiji ya kafa muku dokoki na shari'a na abubuwan da kuke da bukata. Wa tuttaruna min al-ahkami shar'iyya, da hukuncen shari'a da kuke da tsananin bukatar sanin su, Ubangiji dai ya shimfida muku irin wannan. Saboda haka idan muka duba za mu ga waɗannan ayoyi duka suna shimfida mana ne tsarin zamantakewa mai kyau, ta yadda kowa zai ji cewa an kiyaye haƙƙinsa kuma ba a shiga haƙƙinsa ba. Akwai sauran batu akan wannan gaba, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, sai a gobe insha Allah za mu karkare abinda muka faɗa da daidai. Allah ya ba mu lada, wanda kuma muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.